بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar Laraba 14 ga watan Ramadan, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1439, daidai da 30 ga watan Mayu shekarar miladiya ta 2018. Wannan shine kaset na 181 cikin jerin girkusu son karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad, wallafar al-Imam al-Muhaddith al-Mufassir al-Faqih أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، واندا أكتسني دسونا ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. وانا لتافي كنديني نتاريه منزان الله صلى الله عليه وسلم دلابار دبيع السا دهاركو كنسا دمان هجر يوسا دتفركين دي قدران دا الدين انسا مالميسنا جنجنا ابن القيم سو دلورادة شوا ياي وانا كتافارن ايكي asali yana halin tafiya ne a kasar Makka, inda ya je aikin hajji nesa da iyalansa, nesa da kayan aikinsa. Allah ubangiji ya saka mishi da alkhairi. Ibn Qayyim al-Jawziya yana ta yi mana shimfiɗa akan abwab ko fusul wanda suke da alaka da al-jihad wal-ghazwat. Yana kawo mana nassoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da maganganun malamai don tabbatar da abin da ke cikin jihadi na dagewa da ƙwazo da jarabawa da Allah yake wa musulmai a ɓangare guda, yana jarabtar su da kafirai, ya jarabci kafirai da musulmai, da kuma abin da Allah yake yi na haka din na ya gwada haƙurin mutane da imaninsu don ya ba su lada da ɗaukaka, don ya zaɓi shahidai, don kuma ya ba addinin tagomashi da kariya. Zamu tashi inda yake cewa fa'azza subhanahu nabiyahu bidhalika wa anna lahu uswatan biman taqaddamahu min al-mursalina. Allah subhanahu wa ta'ala da yake manzon shi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bayani akan cewa annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suma an ƙaryata su, an yi musu izgili, an sa musu sunaye na ɓatanci, an yaƙe su, kafirai sun yi fitina da su. To wannan abin da ake mishi shi ma ya sani ba sabo bane. Allah yana haka ne don ya mai ta'aziyya, don ya rage mishi kaifin damuwa da baƙin ciki, don kuma ya nuna mishi cewa abin ba sabo bane. Sannan kuma Allah ya nuna mai cewa wa anna lahu uswatan biman taqaddamahu min al-mursalina, cewa kuma ya ɗauki izina, ya yi koyi, ya bi salon yadda waɗanda suka gabace shi daga cikin manzanni suka bi na yin haƙuri da wannan cutarwa, da ci gaba da dagewa da kira zuwa ga Allah, da kuma maida al'amarinsu ga shi Allah subhanahu wa ta'ala da jiran hukuncinsa. Wa azza atba'ahu bi kauli, sannan sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ma wato sahabbai su kuma ya musu ta'aziyya da faɗinsa da yake cewa am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum alba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa am hasibtum an tadkhulu aljanna, kuna tsammanin za ku shiga aljanna ne? Kawai kuna tsammanin ku shiga aljanna haka salin alin ba tare da an yi wata gwagwarmaya ba? Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum, ba tare da irin abin da ya faru da na gabaninku ya faru da ku ba? Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra, wanda sun shiga cikin bala'i da cutarwa, an shafa musu bala'i, an shafa musu cutarwa. Wa zulzulu, kuma har sai da aka jijjiga su aka aka mutsutsuka su suka sha wahala hatta ya kula rasulu wal ladina amanu ma'ahu har sai da aka wayi gari manzon da suke tare da shi da mu'minai suna cewa mata nasrullah wai yaushe ne Allah zai kawo nasarar ne duk da sun yi imani cewa Allah zai taimake su saboda imanin su Allah zai ba su nasara daga ƙarshe amma suna ganin kamar lokaci yayi fa sun kai ga matukar wahalar da suke sha ya kamata Allah ya dau mataki a wannan lokacin Allah ya ce ala inna nasrallahi qaribun lalle nasara Allah tana nan kusa haka Allah ya sake cewa roje am hasibtum an tutraku walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabiri wa minkum walam yattakhid minkum walam yattakhidu min dunillahi walal mu'minina wala rasuli wala mu'minina walija ko cewa kuna tsammanin za ku shiga aljanna abakku haka kawai ba tare da Allah subhanahu wata'ala ya tantance suwaye waɗanda suke da gaskiya waɗanda suke bin Allah suke bin manzo suke tare da mu'minai haka amma hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum masalul ladina khalaw min qablikum shine wannan kenan kaga irin su ɗaya ne da kuma fadin Allah amma su tana tadkhulul janna walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabiri za ku shiga aljanna ba tare da Allah ya san suwaye wato ya bayyana suwaye masu kokari a cikin ku akan harka Allah suwaye kuma masu haƙuri masu ainihin kokarin su ga cewa addini ya gyaru dole Allah sai ya muku jarabawa iri daban-daban ya kewaye aljanna da matsaloli waɗanda sai kun haura su kamar yadda ya kewaye wuta da sha'awa-sha'awi sahabbai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya irin wannan cewa mata nasrullah kamar yadda al-Imam Muslim ya ruwaito yace musu to Allah dai ya mana alƙawarin zai mana nasara amma ku sani na kabanun ku ga abin da ke faruwa da su sannan shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama jarabawar da yake fuskanta ta fita kowa kuma an tambaye shi nan ma cewa me yasa kake yin zazzabi yafi na kowa zafi yace saboda Allah subhanahu wataala yana jarabtan bayin shi ne kowa gurgurdan imanin sa dan haka al-anbiya'u ashaddu bala'an haka yabo a cikin lafazin hadisin annabawa sun fi kowa tsananin jarabawa sannan kuma sai waɗanda ke biye da su thummal amsal fal amsal haka kowa gurgurdan imanin sa da gurgurdan kyautata wasa addini gurgurdan jarabawa da za a yi masa Allah ba zai yi mutun jarabawa da ba zai iya dauka ba wadda za ta sa ko ya ridda ko ya lalace ba dan haka Allah subhanahu wataala anan yana gaya ma mu'minai ne cewa su sani abin da ke faruwa da su na jarabawa dama haka al'adar rayuwar take idan mutum ya yi imani to abin da zai biyo baya shine wannan jarabawa sai ya hakuri da ita hakurin da zai yi shine alamar ya ci jarabawa insha Allah wa qawluhu da kuma ya kare musu wato abin nan ya ƙara kokarin yi musu ta'aziyya da sauƙaƙa musu bala'in da fahimtar da su salam da fadin Allah da yake cewa alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanu walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin am hasiban alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna sa'a ma yahkumun من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين wannan ayoyi ne na guda 10 daga farkon suratul ankabuti ko suratul ankabuti da aka debo wannan bayanan a cikin ta dama tana daga cikin surori waɗanda kamar yadda malam mai at-tahrir wa tanwir yake bada labari cewa daga cikin manyan manufofinta akwai bayani akan tona asirin kafirai da munafikai da kuma ƙara wa musulmai muminai ƙara musu ƙwarin gwiwa don su yi imani. Don haka Allah subhanahu wataala ya tattaunawa akan ire-iren waɗannan maganganu a ciki da kuma kawo misalan abubuwan da suka faru da wasu al'ummomi don su zama izina da kuma bayani akan yadda ake yin jayayya billati hiya ahsan da yadda ake tunkuɗe cutarwa da yadda ake maganin shubha. Da haka in ka koma cikin littattafan asbabun nuzul ko littattafan da suke bayani akan suwar kamar littafin Muqatil ibn Sulaiman ya kawo bayani akan cewa sura ce makkiya ya hakaito daga Al-Hasan Al-Basri daga Qatada cewa sura ce makkiya dan a lokacin ne ake cikin wannan cutarwa a lokacin da ake fuskantar wannan cutarwa aka saukar da ita ana maganin kamar ita ce sura ta kusa da ƙarshe a sauka a Makka kafin suratul Rumi bayan suratul Rumi kafin suratul Mutaffifin. Wasu kuma kamar Ibn Abbas da wata riwaya daban daga Qatada suna ganin cewa sura ce Madaniyya amma banda ayoyin nan goma na farkonta su waɗannan a Makka aka saukar da su. Yayin da kuma akwai Sayyidina Ali da Malam Yahya Ibn Sallam su kuma suka ce surar ta sauka ne akan hanyar zuwa ƙasar Madina bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar Makka akan hanya ta sauka. To duk waɗannan suna nuni zuwa ga cewa sura ce makkiya aslan kuma zubin ta ma na nuni zuwa ga haka musamman fara wata da alif lam mim wanda ɗaya ne daga cikin huruful muqatta'a wanda na daga cikin siyam na surorin Makka farawa da alif lam mim ko kaf ko ha ka kaza 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 yana nuni zuwa ga Allah subhanahu wataala a cikin sura zai yi ma kafirai challenging zai jefa musu challenge. Don haka ake kawo bayani akan Qur'ani bayanta alif lam mim zalikal kitabu alif lam mim nazala alaikal kitabu bilhaq da ire-iren su. Sai dai akwai sura guda uku waɗanda su suka zo da akasin haka a cikin su babu tattaunawa kai tsaye akan mu'jiza alqur'ani ko kuma daga bayan an faɗi waɗannan huruful muqatta'a ai wata ishara zuwa ga alqur'ani. Ɗaya daga cikin su ita ce wannan suratul ankabut kamar da kake gani abinda ke bayan alif lam mim kai tsaye a hasiban nasu an yutrak babu magana akan zalikal kitabu ko nazala alaikal kitaba ko wani abu makamancin haka. Ta biyu ita ce suratul Rumi alif lam mim daga nan ma kawai sai labarin gulibatir rum gulibatir rum ita ma babu wannan magana kai tsaye a cikin ta. Sai kuma suratul Maryam alaihi salam kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika abduhu zakariya kaga shi ma ba a ce wani abu akan qur'ani ba. To waɗannan guda uku su sune malamai suke istisna'i daga cikin dukkanin surorin da suke da huruful muqatta a farkon su game da cewa mafi muhimmancin jigon surorin shine magana akan challenge da Allah yake wurga wa kafirai cewa ba za su iya yin alqur'ani ba. Wannan qur'ani littafin Allah ne, annabi Muhammad da ya kawo shi ba aikin sa bane, Allah ne yayi magana da kanshi. Wannan kenan. To idan muka kalli abubuwan da suran ta ambata anan, suran tana da aya 69 ko ina jin aya 69 yayin da take a matsayin tartibin sura ta 85 da aka saukar a cikin alqur'ani ba tartibin ta na yanda musafi yake ba. Aya ita ce sura ta 85 da aka saukar a cikin alqur'ani ta zo da waɗannan bayanai dan ainihin wato kwantar da hankalin mu'minai. Ta samu sunanta na al-ankabut ne daga fadin Allah cewa masalul ladhina takhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabuti takhadhat baita wa inna awhanal buyuti la baitil ankabut. Misalin waɗanda suka riki gida, amin suka riki shirka, suka bar tauhidi, to sun yi kama da gizo-gizo, wanda yayi gida amma kuma babu gida mara albarka, mafi rauni a cikin duk abin da ake kira da suna gida, irin gidan gizo-gizo, don baya tara rana, baya tara iska, baya tara ruwa, baya sitirci al'aura, kuma duk wani dan jijjiga ko yaya ne zai iya lalata shi. To wannan malamai sun ce a cikin wannan aya akwai bayani guda biyu game da adda'ful hissi wa adda'ful ma'anawi li baitil ankabut. Adda'ful hissi shine abin da kake gani, kowa ya san gidan gizo-gizo ya san gida ne na wasa kawai, bai da wani aminci ko karko ko kariya. Sannan adda'ful ma'anawi a cikin irin ta'abirin da Allah ya ce ittakhadhat baitan, tare da cewa lafazin al-ankabut na miji ne, amma sai aka amfani da fi'ili ta mace, ne kuwa ce al-ankabut takhadha baita, kama sai al-ankabuti ittakhadha shine asal larabcin da ya kamata ya zama a wajen, amma sai aka ƙara ta'u ta'anis dan nuni zuwa ga cewa koki matar gizo ko ai matar haka ne sunanta ko ita ce ta macen shi ko to ita ce take duk hidima a gidan. Kuma haka yake scientifically cewa gizo, gizo-gizon malalacin mai gida ne, hatta gidan jira yake matar shi ta gina mishi ta dinga mai hidima da sauransu. To duk mutumin da ya zama haka mai sunan shi kenan mijin hajiya ko, to mijin hajiya shi kanshi wannan wani rauni ne, kuma mun gane bayan raunin gidan to a ɗabi'ar psychology gizo-gizo ma wata halitta ce malalaciya wanda za ta jira sai matarta ta gina mata gida sannan ya shiga, kuma gidan mai matukar rauni. Haka malaman su fice su, sai Allah yake cewa am hasibtum alif lam min ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu. Mutane suna tsammanin abbasu ne kawai su ce sun yi imani ba tare da an jarabce su ba. Ibn Abbas ya ce annasu anan am ne urida bihil khusus, a asalin sababin sauka ayan ba wai dukkan mutane ne wannan ya shafa ba, maganganu guda biyu, ko dai ya zama akan wani mutum mai suna mihja al-akki, mihja unil akki, wanda shine farkon shahidi a musulunci a yakin Badar, shi aka fara harba aka kashe shi yaran gidan Sayyidina Umar, to da aka harbe shi aka kashe shi sai uwar shi ta shiga cikin bakin ciki, bakin ciki na tashin hankali, tana ta kuka tana ta kuka, shine sai aka saukar da wannan aya. Kaga in ka karkata ga wannan fassarar to yana nuni zuwa ga ayan madaniya ce kenan, domin sai da aka je Madina sannan aka yakin Badar. Sannan sai Ibn Abbas shi kuma kamar yadda al-Imam at-Tabari ya ruwaito yake bada bayani a ce akan cewa ayat ta sauka ne akan wasu musulmai mustad'afina waɗanda suke zaune a Makka, waɗanda manzo Allah yake musu addu'a din nan in yana sallah, yana cewa Allah ka cecu su wane ne ma Salamatu ibn Hisham da Ayyash ibn Abi Rabi'a da Ayyash ibn Rabi'a da Ali Yasir, su Sumayya da mijinta da ɗansu Ammar waɗanda suke cikin cutarwa, to su ta sauka a kansu. To kowanne ka ɗauka dai yana nuni zuwa ga annasu anan, ba wai annasu ga baki ɗaya ba ne asura, dama lafazin annas yakan zo ya zama kuma yana nufin wasu ɓangare na mutane. Alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum, waɗanda mutane suka ce musu mutane sun taru a kanku. Kaga annasu ɗin na farko mutum ɗaya ne wannan magana, sai ya kira shi da suna annasu. Kamar da ko a Hausa za ka ji magana kwaya ɗaya ko biyu, in ka zo ba da labari sai ka ce duk mutane abin da suke faɗi kenan. Kaga am ne uri da bihil khusus, suka jin mutum yace ai duk mutane haka suke fadi alalin kuma mutum daya ne ko biyu ina fata mun fahimci wannan dan haka fasara ibnu abbasin anan ta fi nuni zuwa ga abin da yake shine mafi zama daidai sannan kuma har ila yau ayi ba ta tsaya akan su kadai ba saboda kaida al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab har yanzu da muke rayuwa kuma har karshen duniya aya tana nan muhukama a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu shi mutane suna tsammani su ce sun yi imani ya zama kuma Allah bai jarabce su ba kuma Allah zai musu jarabawa iri daban-daban iri daban-daban wanda ba su tsammani ba wala kad fatanna alladhina min qablihim Allah yace hakika mun jarabci waɗanda suka zo gabaninku fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibi Allah yace fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu ay fala yumayyizanna Allahu alladhina sadaqu don Allah ya tantance waɗanda suka yi gaskiya wa la ya'lamanna al-kadhibi don kuma ya tantance waɗanda suke da ƙarya anan muka lura akwai abin da malaman arabiya suke ce ma al-udul al-udul ad-damiri daga farin Allah wala kad fatanna Musa Allah mun jarabci man qablakum to zubin zancen da sai ya zama falanna alamanna da damiri irin wancan amma sai aka jiya zuwa falaya alamanna to me sirrin da ke cikin haka dan nuni zuwa ga kadaituwar Allah da ilimin tun kafin kowa ya sani ko mun gane saboda yanzu an koma damirul ga'ib to haka wannan ilimin ma ga'ibi ne ga mutane Allah Allah ya riga ya san shi amma shi shine sirrin da ke cikin canza cewa fala ya'lamanna Allahu maimakon falanna alamanna sai zama kamar ilimin da Allah zai bayyana ga mutane na bambance waɗanda suke da imani da wanda ba su da shi to mutane da Allah sun yi tarayya a cikin ilimin kenan tun asali to ba haka bane zaka ce aka juya zuwa ga fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna Allah yace waɗanda suke aikata as-sayyi'at Ibn Abbas yace as-sayyi'at ma'anar shi anan ash-shirk waɗannan manyan kafiran na Makka su ake ishara su Abu Jahal su Abu Lahabi su Utbah ibn Rabi'a su Abu Sufyan kafin ya tuba su ake ishara masu aikata barna da su da sauran mabarnata an yasbiquna cewa za su shiga gaban mu inji Allah suna tsammanin za su wuce mu ne sa'a ma yahkumun abinda suke lissafawa mummunan hukunci ne tunani ne suke mummuna man kana yarju liqa allahi fa inna ajalallahi la'at wanda yake fatan gamuwa da Allah ajalullah shine wato tashin alkiyama ajalullah shine tsira man kana yarju liqa allahi amin liqa allahi shine tsira tsira da tashin alkiyama fa inna ajalallahi la'at to lallai ajalin da Allah ya sanya na mutuwa da gamuwa da shi ajalin da Allah ya sanya na karewar duniya ajalin da Allah ya sanya na baiwa musulmai nasara la'atin wallahi yana nan tafi babu canzawa wa huwa as-sami'ul 'alim sai Allah ya ce wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi wanda diye gwagwarmaya dan daga addinin Allah to ya san fa inna ma yujahidu li nafsihi yana yi ne dan kansa shine zai ci moriya abu Allah ba wata moriya da zai ci akai shine na farko tukuna a duniya zai samu damar zama yayi addinin shi lafiya lau idan ya ci nasara sannan shine zai samu ladan yada addinin idan ya yada shi sannan kuma in yayi shahada shine zai samu daukaka a wurin Allah sannan kuma bai shahada ba shine zai samu ladan shi a wurin Allah bayan ya shuɗe duk wannan yana koma ne zuwa ga su mutane kamar yadda zuwa cikin hadisin Muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man da'a ila khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bi wa man da'a ila bid'atin aw dalala fattubi'a falahu wuzruha daka wanda ya da gaskiya ya yada alkhairi shi yake da ladan kanshi da ladan wanda suka bi shi akan alkhairi wanda ku yada bata ko bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fatubi'a kuma aka dishi akan bid'ar to falahu wuzruha wuzru man amila biha zanubin wannan bid'ar da wannan bata tana kai shi da kuma zanubin waɗanda suka yi bid'a da bata suka bishi akai yana da kamasho akan zanubin su da shine muka jira nan cewa zai iya samun sauki ne kawai idan ya tuba bisa magana ɗaya daga cikin maganganun da Ibn Taymiyyah ya kawo a cikin al-Istiqama mutumin da ya yada wata barna ko wata bid'a ko wani shakiyanci to duk zanubin da aka dauka a sanadiyar wannan barnan yana da kamasho a cikin shi zai samu sauki ne kawai idan daga karke ya dawo ya bi gaskiya ya bi Allah ya tuba ya bi wannan barnan Allah ka tsare mu mala Allah ya ci gaba da cewa inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin lalle Allah ya wadata daga dukkanin halittu baya buƙatar komai a wurin su bai buƙatar su yi jihadin nan su suke da buƙata izuwa ga haka bai buƙatar su yi ibada su suke da buƙata izuwa ga haka bai buƙatar komai daga gare su da dukkanin bayi za su hada akan barna da shirka da bata ba za su cutar da Allah da komai ba sai dai su cutar da kansu kamar yadda dukkanin bayi al-awwalin wal-akhirin ba su hadu gaba ɗaya akan bin shari'a da bin tafarki mai kyau ba za su ƙari Allah da komai ba sai dai su ƙari kansu Allah ya ce wallazina amalu salihati lanukaffiranna anhum wallazina amanu wa amalu salihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim waɗanda suka yi imani kuma wa amalu salihati suka yi aiki na ƙwarai lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wallahi za mu share musu zunubansu wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'malu kuma za mu sauka musu da abin da yafi abin da suke aikatawa kyau dan aikin da suka yi in aka kwatanta da sakamakon da za a ba su aikin nasu bai kai ya kawo ba sai Allah ya saka musu da sakamakon mafi kyau Allah ka sa mu a cikin su sai Allah yake cewa wasainal insana biwalidayhi husna mun yi wa dan adam jan kunne cewa yayi ma iyayensa kyakkyawan aiki ya kyautata musu bi walidayhi husna wannan masdari yana nuni zuwa kaiwa matuƙa ne kaiwa matuƙa wajen nuna irin kyakkyawan aikin da za a yi domin italake shi a masdari yana nufin duk wani abu da zai shiga suna cikin sunan kyautatawa to Allah subhanahu wataala ya sa shi a cikin abin da ya kamata kai ma iyayenka kyautatawa ta tunani ta addu'a ta magana ta fatan baki ta aiki na taimakon su da dukiyarka taimakon su da iliminka da komai da kake da shi duk abin da al'adance a cikin tsarin al'ada da ɗabi'a ta mutanen kirki sunan shi kyautatawa to Allah ya ja kunnan ka cewa lalle lalle ka iyayenka ka musu wannan sawa'un suna raye ko ba su raye sawa'un suna da bukata ko ba su da bukata sawa'un suna da gajiya ko kuwa suna da ƙarfi a duk halin da suke ciki wajibi ne akan ka a matsayinka na ɗa wanda yake neman rahama a wajen Allah wajibi ne akan ka ka taimake su ka kyautata musu wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma Allah yace idan ko suka yi ta kokari suna jayayya da kai suka yi iyayen su cewa za su saka ka mini shirka to anan kada ka musu biyayya amma ko anan din ma a cikin wata aya Allah yake cewa wasahibuhuma fi dunya ma'rufa amma kai zauna da su a duniya zaman mutuntawa wannan aya kamar da al-Imamu Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Abu Dawud suka ruwaito ta sauka ne akan mahaifiyar Sa'd dan Abi Waqqas radiyallahu anhu wannan mata da ta ji labarin cewa danta kuma Sa'd ya kasance yana daga cikin waɗanda ake kwatanci da shi tun a jahiliya akan biyayya ga mahaifiyarsa ana kwatanci da shi akan biyayya gare ta dan in za ta je anguwa aka ce goya ta yake a gadon bayan shi ya kai ta ta ji labarin cewa ai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana umarni da a yi ma iyaye biyayya kuma ta ji labarin danta Sa'du ya musulunta yana shigowa gida sai take cewa da gaske ne a haqqun annaka sabita da gaske ne ka bi sabon addini nan yace ajal ya umma da gaske ne tace ai na ji an ce mai gidan naku yana umarni da biyayya ku ga iyaye ta yace kwarai kuwa tace to ni ban yadda da wannan addinin ba ka fita daga addinin nan yace ki hakuri mama ba zan fita ba ki hakuri tace to wallahi ko ka fita daga addinin nan ko kuma na daina cin abinci har yunwa ta kashe ni daga nan a dinga aibata ka ana cewa ha za qatilu ummi ga wanda ya kashe uwar shi saboda ta ce yayi abu yaki tayi yajin aikin cin abinci ashe ba sabon abu bane wannan abin da yake shikenan ta ki cin abinci yau ta ki cin abinci gobe tana da wasu sauran ƴaƴan aka ce farko har sukan zo su mata dure a kama bakinta a matse a dura mata ko custard ko daga baya ta ki yadda sai ta ciji mutum idan ya zo kusa da ita to shine Sa'adu sai ya zauna sai mata karatun ta nasu yace ya umma take mahaifiyata don Allah ki hakuri ki ci abinci inda kina da rai guda 100 ba daya ya zama suna ta fita daya bayan daya suna ta fita ala an a'uda an dini ce lan a'uda ana hatta yakhruj minki akhiru nafas ki da zaki dinga rayukanki suna fita daya bayan daya wai dan na ba addini na yace wallahi ba zan ba addini na ba har sai ranki na karshe ya fita ya gaya mata wannan cikin natsuwa to da taga uwar bari sai ta hakura ta ci abinci shine sai Allah ya saukar da wannan ayar saboda a lokacin sai mutane suka fara cewa to kun ji mu mun rasa gane irin wannan karatu an ce ayi ma iyaye biyayya amma ji abin da Sa'adu yayi yanzu wannan biyayya ce kaga a ta fuskar al'ada za a ga ba biyayya bace don abin da mutane suke tsammani shine mutlakin biyayya kawai ko a irin wannan zamanin namu ai haka ya ta faruwa da ƴan izala da iyayensu wanda suke ba su fahimci addini ba ko ƴan gargajiya idan mutum ya shiga izala sai a ce za a tarsasa mishi sai ya fita idan ya ki fita sai a je a ce ai addinin ma na wulakanta iyaye ne ba dole ne ya zama yayi wani abu wanda a shar'ance wulakanci bane sai amma mutane su fassara shi da sunan wulakanci kamar yadda muka ji a jiya cewa kafire suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagin allolinsu alhalin kuma mu mun sani bai taba zagin kowa ba wala mutum wala dabba wala gunki baya zagin kowa amma abin da ya musu na cewa waɗannan alloli ba allolin kwarai bane ba sa yi amfana ma kansu komai ballantana su amfana muku ku da kuke kiran su sai suka ce wannan zagi ne to har yanzu haka yake kaga tana cewa izala suna zagin mutane ƴan salafiya sun raina kowa me yake nufi da raini din cewa kaza bai inganta ba kaza ba daidai bane kaza ba haka ake yi ba haka Allah ya ce ayi ba ya saba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da ka faɗi wannan sunan shirai a yadda mutane suke interpreting abinda akwai abinda yake cewa paraphrasing wato idan ka faɗin magana mutane suka je ba da labarinta to ba za su faɗi ta kalma da kalma ba za su haddabe ta ne za su digesting magana ko sai su faɗi ta da nasa kalmomin ba ga mutane suke yi ba to wajen faɗe ne sai ka ji mutum ya ce ni fa ba haka na ce ba sai ce to amma haka magana ka take nufi tana iya ta zama da gaske hakan ne ko da gaske ba haka bane suna cewa a cikin ilimi na linguistics cewa magana da zaran ka faɗe ta to kai ma baka mallake ta ba ta zama public property kowa na da yanci shi ma yanzu ya faɗe ta yadda ya fahimta shi suke cewa deconstruction at tafkik a dinga rarraba magana gaba-gaba ana yi kwankwana ta shi ne kake ganin 'yan jarida suna yi ma 'yan siyasa a lura da kyau ka gani ɗan siyasa abinda zai faɗa kalmomin nassin kalmomin shi daban amma abinda za su yi capturing a jikin kanin labaransu daban ne ba ɗaya ba ne sai dai kawai in an yi sa'a ya ba da ma'anar shi don labarin ya zama ya yi tambari kaza an ce wane ya ce ma wane kaza yanzu bari mana misali wanda za ku iya ganewa nan kusa kwanan nan rigimar da yake tsakanin Obasanjo da Buhari sai aka ce Obasanjo ya ce wa Buhari jahili babu wannan kalma a ciki cewa in kana so ka je ka karanta littafi kaza da kaza kaza in ba za ka iya ba ka sa a yi maka samari sai suka ce ya ce wa Buhari jahili to kun ga irin wannan shine paraphrasing din to haka ake wa mutane yanzu a ce ai sun ce kowa bai iya ba ai an ce mutane duk jahilai ne, da zaran ka ce kaza ba daidai bane sai a ce ai ka ce jahilai ne su, to me kake nufi tunda ka ce ba su iya ba, ba jahilai kenan ba, ko mun gane? To sai aka dinga yawo da magana a gari ana cewa ai Sa'adu ya zama aqul, ya zama mai saba wa uwarsa, saboda tayi mata biyayya yaki. Sai Allah ya saukar da wannan aya don wanke shi da kuma nuni zuwa ga ka'ida amma cewa ba a bin wani abin halitta a wajen saba wa Allah, kamar yadda hadisi ya zo cewa la ma'asiyata la ta'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq, kamar yadda Imam al-Bukhari ya rawaito, ba a yi ma wani abin halitta da'a domin saba wa Allah mahalicci. Amma duk da haka iyaye koda kafirai ne, koda maguzawa ne, suna da wannan haƙƙi na mutuntawa da girmamawa, musulunci bai sarye musu da shi ba. Amma a sa'ad da suka nemi bari su fita daga cikin haƙƙin su su shiga haƙƙin Allah, to a lokacin ne za a yi musu wato abin nan, za a ƙin umarnin su. Duk da a wannan matsayin ma ba za a yi musu magana ta banza ko ɓatanci ko raini ko nuna rashin mutunci ba, amma dai ba za a aikata abin da suke so ba, wanda zai zama saban Allah. Wanda duk ya aikata saban Allah dan ya yardar da wani, to wannan ya tabe, kamar yadda hadisin Muslim yake cewa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya nemi ya manibtaga ridan nasi bi sakhdillahi, wanda ya nemi yardan mutane ta hanyar fadawa cikin fushin Allah, to Allah ya la'anci shi. Da haka koyaya abu yake, dokar Allah da umarninsa ita ce akan gaba kafin doka da umarnin wani. Wallahu ta'ala a'lam. Ibn Abbas ya sake fassara wannan aya da cewa a'a ta sauka ne akan Ayyash ibn Rabi'a, ba akan Saru dan Abi Waqqas ba, domin shi ma Ayyash dan Rabi'a kwatankwacin wannan abu da ya faru da Sa'adu ya faru da shi. Wannan ba wani matsala bane, akan samu aya guda ɗaya ta sauka sai zama sababin tafiye da guda ɗaya ne, ko ya zama sababin ya maimaitu sai mala'ika ya zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan ma kabiyar waccan aya ita ce hukuncinta, irin haka yakan faru. Ko kuma ya zama sai da sababban suka faru ɗaya biyu uku, sannan sai aka saukar da aya sai ta zama duka tayi cover din su, duk wannan yakan faru a cikin asbabun nuzuli. Wallahu ta'ala a'lam. Yace wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bi ilmin fala tuti'huma ilayya marji'ukum, gaba dayan ku za ku dawo ne zuwa gare ni inji Allah, fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malu, na ba ku labarin dukkanin abinda kuka kasance kuna aikatawa. Wal ladina amanu wa amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin, Allah yace waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na ƙwarai, lalle za mu shigar da su cikin bayinmu na gari. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi, Allah yace daga cikin mutane akwai wanda yake cewa mun yi imani da Allah, fa idza udhiya fillahi, amma idan aka cutar da shi akan harka Allah, ja'ala fitnatan nasi ka azabillah, sai ya zama ya dauki fitinan nan da mutane suka mishi, jarabawa da mutane suka sashi a ciki, sai jitta ta mai tsanani kamar azaba Allah. Wala in jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum, asa'adda nasara kuma tazo sai ce ai da ma mu muna tare da ku, awalai sallahu bi a'lama bima fi sudurul alami, kuma kusan cewa Allah yafi kowa sanin abinda ke cikin zukatan bayi ba. Wannan aya kuma aka ce ta sauka ne akan munafikai waɗanda suke da imani na ƙarya, suna cewa sun yi imani a baka amma bai kai zuci ba, da zaran wata matsala ta faru sai su koma gefe. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, haka ne ko? Fa in asabahu khairun itma'anna bi, wa in asabahu fitnatun inqalaba ala aqibaihi khasira ad-dunya wal akhirah, akon da yake bautawa Allah ala harfin, a bakin gaba yake dama shi a cikin musulunci. Idan ya samu alheri, idan ta nuna sai ya shigo ciki, idan ko ta yi tsami to sai ya juya da baya. Allah ya ce in kalaba ala waji, sai ya juya fuskar shi ya koma kafiri, to wannan yayi asara gaba ɗaya ta rayuwar shi duniya da lahira. haka kamar fadin Allah da yake cewa alladhina yatarabbasuna yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun, wadanda suke jira yatarabbasuna suna jira suna muraqaba, idan kun samu wani budi sai su ce qalu alam nakum ma'akum, ashe ba mu ne jama'a ku ba, ai dumu ma salafiya ne kuma da ahlus sunna ne, ai dama duk mu ma muna kallon su ne dama. Alam nakum ma'akum, idan kuwa wa in kana lil kafirina nasibun, idan ko kafirai ne suka samu nasara akan ku, qalu alam nastahwidkum wa namna'akum minal mu'minin, to ga irin ta amma kun cika zafin kai komai ku ce kaza. Akwai irin su da yawa a cikin musulmai, akwai irin su da yawa musamman wannan zamanin da muke rayuwa, ɗan idan ta yi ruwa rijiya idan kuma ta lalace ta sunanta masai ba ruwan su kawai, ya abudullah ala harfin, to su ne Allah yake magana akan su cewa ana waɗanda fa idza uziya fillahi, idan aka cutar da su game da al'amarin Allah, ja'ala fitnatan nasi ka azabillah, sai ya sanya fitinan mutane ya fassara ta kamar azaba Allah, kamar an sa shi a wuta, yayi ta korafi, yayi ta neman fitina, yayi ta kawo shakku ga cikin al'amarin Allah, su ne irin waɗanda Allah subhanahu wataala yake ce mu'minai ku daina jin haushi dan ba su bi ku yaƙi ba, law kharaju fikum ma zadukum illa khabala, da za su fita tare da kuma ba abin da su kara muku illa taɗewa, domin an gani a Uhud da suka fito sai da aka zo bayan gari sai suka ce to gaskiya mu dai gaskiya za mu koma wannan yakin, dan me za a ce mu fita a zauna a cikin gari mana, idan sun iso kanmu mu kare garin mu, in ba su iso kanmu ba dama ba mu fito ba. Anan su wajen 130 suka koma gida, so irin waɗannan su ne Allah yake ishara anan da yake faɗa. Sai malam yace faryata ammalil abdu siyaqa hadhihi alayati, bawa ya tsaya ya kalli jeren giyar waɗannan ayoyi, wa ma tadammanathu min al'ibari, da abin da ke cikin ayoyin na izina, wa kunuzil hikami, da kuma taska ta hikima, fa inna an-nasa idza ursila ilayhim ar-rusulu bayna amrayni, su mutane tunda aka fara duniya sun kasance idan an aiko musu annabawa to suna zama dayan kala biyu ne, imma an yaqula ahaduhum amanna, ko dai mutun ya ce nayi imani na bi, wa imma an yaqula zalika wa imma an la yaqula zalika, ko kuma ya ce ban yi imani ba, to shine ko dai kai imani ne ko ya zama baka yi ba, bal yastamiru alal sayyiati wal kufri, wanda bai imani ba sai ya ci gaba da aike shi na laifi da kafircinsa, faman qala amanna, wanda duk yace mun yi imani, imtahanahu rabbuhu, to Allah shi zai jarabce shi, ba za a ce daga imanin nan shikenan sai dai ya jira ranar shiga aljanna ba, a'a sai jarabawa ta biyo baya, wabtalahu, Allah zai sashi a cikin ibtila'i, wa fatanahu, Allah zai fitine shi, wal fitnatu, me ake nufi da fitina, al ibtila'u wal ikhtibar, shine bala'i da jarabawa, Allah zai zarce shi da yunwa da talauci da tsoro da a ci nasara a kan shi da yaƙi da kaza da shubuha, abubuwa iri daban-daban kamar yadda ya jarabci mutanen farko, ya tabayyana sadiqu min al-kadhib, dan a tantance suwaye masu gaskiya suwaye kuma ba masu gaskiya ba, wa man lam yaqul amanna, wanda ko bai imani ba, fala yahsab annahu yu'jizu Allah, to kar ya tsammanci cewa wai dan bai imani ba shikenan yafi karfin Allah, wa yasbiquhu, kai ya dauka cewa shikenan ya shiga gaba ga Allah, wa inna fa innahu inma yutawal marahilu marahila fi yadihi, domin wato yadda abin yake ya tuwil marahila fi yadihi, Allah subhanahu wataala zai mishi talala ne, ya daura mishi talala a hannunsa, yadda Allah ya ga dama haka zai dishi, ko ya bashe ta kafircin ya bashe hayyatar da Allah a madakata, inna rabbaka labil mirsad, ko kuma Allah ya amfani da mu'minai su kashe shi wannan kafirin, sannan ya je tare da sakamakon shi,
ko kuma Allah subhanahu wataala yayi amfani da muminai su ci nasara a kan shi, su kaskantar da shi hatta yutul jizyata an yarin wahum sagiru, ya zama ya zama cikin wulakanci yana bada jizya a cikin kaskanci. Sai yake kawo baiti fadin mawaki cewa wa kaifa yafirul mar'u anhu bi dhanbihi idza kana yutwa fi yadayhi al marahil, tayaya za a ce wai mutun zai iya guduwa da zulubin shi ya tsira ba tare da an kama shi ba, idza kana yutwa ko tutwa a wata riwayan fi yadayhi al marahil, idan ya zama an riga an samu shi abin nan igiya an daure shi. Wannan baiti asalin shi waka wani mutum ne mai suna Abu al-Arabi as-Siqali, mutumin kasar Sikiliya a cikin Andalus. Sikiliya tana cikin makasar Italiya ne yanzu. Wani mawaki ne daga cikin malaman adab, ya rasu shekara ta 506 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baiti ne daga cikin waƙarsa, yana magana akan zuhudu da yadda Allah yake daukan mataki akan mutane. Shike fa man amana bir rusuli wa ata'ahu, wanda ya imani da manzanni kuma ya musu biyayya, adahu a ada'uhum wa adahu, to makiya annabawa, makiya manzanni, makiya sakon Allah za su yi gaba da shi mumini, wa adahu kuma za su cutar da shi. Fabtuliya bima yu'limu, don haka sai Allah ya jarabce shi da abinda zai bashi wahala, wanda zai ji alam, zai ji zafin shi. Wa in lam yu'min bihim wa lam yuti'hum, idan bai yi imani da su ba, bai musu da'a ba, uqiba fi dunya wal akhirah, sai Allah ya mushi uquba a duniya da lahira. Fa hasala lahu ma yu'limuhu, sai abinda zai cutar da shi ya faru gare shi. Wa kana hadha al mu'limu lahu a'zama alaman wa adwama min alam ittiba'i, idan mutum yayi imani za su cutar da shi, za su jarabce shi, za su bashi wahala. Idan ya ji maganar su ya fasa imani, ya tsorata, ya koma, ya zama daga cikin waɗannan fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah, to bayan ma fa ya koma cikin su zai ci gaba da fuskantar bala'i da kunci din, ba wai zai zama cikin salama bane, amma ya sani da cewa bala'in da zai fuskanta da kunci na idan yana cikin kafirai ya fi sauki akan wanda zai fuskanta in ya mutu a cikin kafirci. So da ka gara ya haƙura, ya yi imani, ya fuskanci kunci a hannun kafirai, amma idan ya biye musu, ya ji tsoro, ya kafirta, to nan zai fuskanci kunci a duniya da kuma kunci a lahira. Ina fata mun gane. Ya ce wa kana hadhal mu'limu lahu a azama alaman wa adwama min alam ittiba'i, wannan kuncin da zai ji ya fi ƙarfi, ya fi dawwama fiye da kuncin biyayya gare su. Fala budda min husulil alam likulli nafsin amanat aw ragibat an al-iman, babu makawa da mumini da wanda ragibat an al-iman, ta kyamaci imani, da wanda ya kyamaci imani, dukkanin su babu makawa sai kunci ya taba su, sai wahala da zafi da radadi ya taba su. Lakinnal mu'mina yahsulu lahu al-alamu fi dunya ibtida'an, sai dai shi mumini zai ji wannan zafin da wahala ne a nan duniya tun farko, thumma takunu lahu al-aqibatu fi dunya wal akhirah, sannan ya ci nasara a nan duniya kuma ya ci nasara a lahira. A farkon al'amari ne mumini zai fuskanci jarabawa, a sanda mutum misali yanzu ya doye musulunta, to shine zai fuskanci bala'i, ɗan uwan shi kristoci su ce ba su yarda ba, su kama shi su mai dukan tsiya, su kai shi kotu, wani ma su sace shi a yi ta bala'i, a kore shi a wurin aiki, a hana shi, su kwashe kayan shi, su kwace 'ya'yan shi, zai fuskanci duk wannan bala'i, ya dawo ba shi da komai, ba shi da kowa. To amma da ƙarke wal aqibatu lil muttaqin, tun a nan duniya zai ci nasara kuma ya ci nasara a lahira. To idan ya ji tsoro, ya karaya wannan cutarwar ta sa ya koma, to kaga yanzu ya koma cikin wulakanci da kaskanci tukuna na farko, sannan kuma bayan na duniya kuma ya fuskanci babban wulakanci a lahira. To kaga sai mutum ya zabi wanne ne kuma shi sauki kenan. Ya ci gaba da cewa thumma takunu lahu al-aqibatu fi dunya wal akhirah wal mu'ridu anil imani, wanda ya kauda kai daga barin imani, tahsulu lahu al-ladhatu ibtida'an, farko zai ji dadin rayuwar nan zai dandane dadin ta anan farko thumma yasiru ila al-alamid da'im sannan ya tafi zuwa ga cuta mai madawwami zuwa ga bala'i madawwami wanda yanzu misali yaji tsoron shiga addinin Allah ya koma yarda ya shiga kafirci zaka ga sai kafirai su fara celebrating din shi sai a mai da shi wani tambari ko wani abun buga misali cewa gashi ma wani ma ya yarda idan iyayenta suka zo suka ce basu yarda ba har na su dauki lauyoyi ai ta rigima a ce ai tana da yancin addini lauyoyi yan kare yancin bil adama da masu kare yancin mata su zo su cika kotu ai ta rikici a dauke ta a gudu da ita a kai ta ma wani gari a je a boye ta a je a bata mukami a coci ai mata kaza ai mata goma ta arziki saboda ta shiga kafirci za ta ji wannan dadin na farko wanda ya kafirta a farkon al'amari mutanen makka akwai waɗanda mutanen makka suka dinga musu zaka iya cewa suka dinga basu cin hanci dan kada su musulunta kaman Aisha Qais wani mawaki daga cikin mawakan jahiliya wanda ya riski musulunci amma kuma ya mutu kafiri har ya kama hanya za shi Madina Quraishawa suka ji labari suka ce wannan idan ya musulunta to ya samo wa mutanen Muhammadu ƙarin tagomashi don mawaki ne kuma jarumin soja ne sai suka bi shi suka tare shi suka taɗa shi suna taro kun shi Allah annabi kamar yadda bawo shi yake cewa suka bashi kyautar raƙumi 100 garki guda shikenan sai yace to zan yi shawara anan inda ya da zango yayi shawara da mutanen shi aka ce to ai a koma kawai ba zai yi ayyo Qurayshawa irin wannan butulcin ba akan hanyar shi ta komawa ya fadi ya mutu ba tare da yin imani ba aga raƙumi 100 sun katange shi daga imani a shayir shi ne haka suke yi wa mutane irin wannan kyauta ta rudar da su to har yanzu haka kafirai suke har yanzu suna yin irin wannan sukan yaudari mutane musamman a wuraren da addini ya yi karanci banda irin birane haka irin garuruwa namu waɗanda musulunci yana da ƙarfi akwai al'adu na addini da fahimtarsa da kuma ita kanta wato sahawa wayewa kan addini consciousness akan addini amma idan ka je wasu gefa a kasashen arewa dinnan zaka tarar kristoci suna nan suna rudan jahilai suna rudan masu rauni suna rudan mu'allafatu qulubuhum da fulani da makiyaya da sauran masu zama a dazuzzuka za su kai musu taimako na abinci na kayan noma na taki na maganin feshi su ba su garma su ba su shanun noma su kawo musu likitoci su zo su musu abin nan jinya su ba su magunguna har a musu tiyata duk suna yin irin wannan haka suka dinga halaka mutane sai ka gaba fullace farisal amma kuma pastor ne dan coci ne idan suka shiga addinin kristan kuma sai a zazzabe su sai a kai su wasu garuruwa wani lokaci har kasar waje ake kai su a je a yi musu training a koya musu ingilishi a koya musu bishara da suke cewa evangelism a koya musu bishara sai su dawo su ci gaba da yaɗa wannan bishara a cikin ƴan uwansu Fulani ko ƴan uwansu makiyaya kuma noma ga sunan anan nan wasasa akwai sa wanda tun shekaru da jimawa har sun zama manya wasunsu sai da suka zama farfesoshi na ilimi Fulani ne amma kuma kirista Allah ubangiji ya tsare mu to wannan bala'i ne daga cikin bala'o'i da yake aukawa mutane idan suka yi wasa da da'awa idan ya zama kawai mu muna zaune a cikin birane sai dai kawai sharholiya da shargalle da rigingimu da biyo duniya ƴan uwanmu ko musulmai da suke ƙauyuka da dazuzzuka mun rabu da su kawai at the mercy of waɗannan evangelist din to shine suke zuwa suna halakar da su suna sa musu shubha suna sa musu ainihin wato mummunar aqida ko kuma hassi ta nasarar mai da su kirista kamar yadda yake faruwa Allah ya tsare malai ya ci gaba da cewa shi dan adam lallai duk abin da yake ciki sai ya fuskanci jarabawa sawa'un yayi imanin ko bai yi ba thumma yasiru ila al-alam ad-da'im, to wanda bai imani ba sai ya wanzu ya tafi zuwa ga cuta da zafi na dindindin, shine zuwa wutar jahannama kenan. Allah ka tsare mu. Wasu ila Shafi'i rahimahullahu ayyuhuma afdalu lirajul ay yumakkana aw yubtala, an tambayi Imam Shafi'i aka ce wanne ne yafi sauki ga mutum, an yumakkana Allah ya bashi tabbata, alladhina immakkannahum fil ardi kenan, Allah ya bashi tabbata ya bashi jajircewa ya zama ya riga ya kafa a cikin addini ya samu wurin zama a ciki, aw yubtala ko ku shiga cikin jarabawa ya zama yana cikin jarabawa game da imaninsa, game da rayuwarsa, game da kasuwanci, game da lafiyarsa, iyalansa, jarabawa iri daban-daban ta yunwa da talauci da fatara da kunci da rashin lafiya da tsoro da makamantansu, wanda ya fi mishi sauki. Faqala, sai Shafi yake cewa la yumakkana hatta yubtala, ai Allah baya baiwa mutum tabbata addini sai an yi mai jarabawa, da jarabawa ake farawa. Babu wasu waɗanda Allah bai cikin sunna Allah kawai ku musulunta ya ba ku ƙasa. Mun ji ajiya cewa da Allah yake yi da ya so da ya so da ya ci nasara a kansu, zalika walau ya sha'u Allahu lan tasara minhum, da Allah ya so randa yau manzala sallallahu alaihi wasallam wahayi na annabta a Makka tun farko sai bi ya kashe mushi waɗannan manyan kafirai, ko kuma walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Allah ya so kuma sai su duka su imani yanzu babu kafiri. Kaga babu kafiri, babu wanda zai muqawama, ba wanda zai ce ban yarda ba, kowa sai ya bi. Ko kuma Allah bai so su imani ba, wanda za su kafircin sai Allah ya kashe su ko ya neutralizing din su ko ya sa fakarwun su tun farko. Amma sai Allah ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai suka sha wahala a hannun kafiran nan shekara 13 farko a Makka, aka kuma Madina suka sake shan wahala tsawon zaman Madina a hannun munafikai, sai can ƙarshen al'amari ne sannan suka samu tamakkuli din. An gama samun tamakkulin kenan ma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya mutu, yana rasuwa kuma sai al'amari ya kuma back to square zero. Kamar da malaman tarihi suke bayyana cewa Allah subhanahu wataala ya sanya Abubakar dan ya tabbatar wa da mutane cewa abin da yake nufi da saniyas naini izhuma fil ghari, cewa lalle sayyidina Abubakar shine magajin manzon Allah ta kowace fuska. Da ya rasu sai aka koma musulunci kawai sai Makka da Madina, duk sauran ƙauyuka da kabilu suka yarda, sai aka koma kamar an koma farko. Kaga jarabawa ta dawo sabuwa, tunanin ma to yanzu ya za a yi da waɗannan. Sai na Bakar haka ya jajirce ya taya kansu, wasu suka sake dawo musulunci, wasu kuma aka kashe su, aga jarabawa bata kare ba. Sai na Umar aka zo zamanin shi aka samu watan damar cin ƙasashe da yaƙi kala daban-daban, Iraki da Sham da Farisa, duka a lokacin sayyidina Umar aka yi waɗannan manya-manyan yaƙe-yaƙe, Yarmouk, Qadisiyya da makamantansu. Tsawon shekaru sayyidina Umar ya kafa wa musulmai gwamnati mai kyau, sai kuma Allah ya kawo wata sabuwar jarabawa shine kashe Umar ɗin shi. Aka kashe shi, wanda kuma kashe shi kamar yadda manzo Allah ya bayyana wata kofa ce ta fitina da aka buɗe wa musulmai. Daga nan kuma al'amari ya ci gaba da faruwa kamar yadda kowa ya sani, zamanin sayyidina Usmana aka samu wasu kurakurai na siyasa da wasu kurakurai na zartarwa, wanda haka ya haifar da abin nan faɗita shi da tawayen da mutanen Misra musamman suka yi mishi, har aka kai ga kashe shi da kuma dukkanin rigingimu da suka biyo baya. To kaga sai ya zama ba a taɓa samun yanayin da za a ce to yanzu kawai an gama jarabawa, bari kawai a runguma hannu a ci daɗin ba. Babu wannan lokacin, kullum jarabawa ce wata bayan wata, wannan tana wucewa wata na zuwa. To haka kuma Allah ya sanya sunnar wannan rayuwa har yanzu da muke. Musulmi ba zai taɓa fita daga wannan jarabawa da Allah yake mishi ba har sai ya tsallaka sirati. Jarabawa ta ƙarshe ita ce wannan hisabi da za a yi mutane. Allah ka sa mu iya, ya Allah ka sa mu tsira. To don haka Allah subhanahu wataala ba zai gushe ba, yana jarabtan bayin shi muminai. Idan ya jarabce su sai ba su tamakkuli, sai kuma ya ƙara kawo wata jarabawa a buɗe wani shafi sabo na jarabawa wanda suka saki cin wannan jarabawa sai Allah ya ba su tamakkuni haka za a yi tai liyamidallahu alkhabisa min at-tayyib Allah ka tsare mu wallahu ta'ala ibtala ulil azmi min ar-rusuli falamma sabaru makkanahum Allah subhanahu ta'ala ya jarabci ulul azmi min ar-rusuli wadannan mazowa girma daga cikin manzanni sune guda biyar wanda aka ambata Ibrahimu da Nuhu da Musa da Isa da Annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta Allah yake cewa wasbir kama sabar ulul azmi min ar-rusuli kai hakuri kamar yadda wadannan manyan annabawa suka hakuri to in ka dauki wadannan annabawan ka bi tarihin rayuwar su kamar yadda Qur'ani ya bayyana kamar yadda zo a cikin hadisi zaka ga sun fuskanci jarabawa ba irin kankanuwa ba je mun yi magana akan irin jarabawa da Annabi Musa kanta da irin bala'in da ya fuskanta bala'i na waje daga Fir'auna wanda wani kasar gumin kafiri da ba taba ganin irin shi ba mai karfi da mulki da zalunci da rashin imani tun Annabi Musa yana dan kankani ya fuskanci wannan jarabawa ta fuskar Fir'auna har zuwa girman sa da sauransu bayan Allah ya bashi nasara kan Fir'auna ya kuma fuskanci jarabawa ta cikin gida tsakanin shi da Banu Isra'ila da irin gaddama da suka dinga mishi da taurin kan da suka dinga mishi karanta suratul baqara Annabi Ibrahim ya fuskanci jarabawa har da mahaifinsa mahaifinsa shine jagoran kafirci mutanen garin su al'ummarsa su ne jagororin barna haka ya dinga gugurmaya da su tun yana shi kadai shine ma'ana inna Ibrahim kana ummatan shi kadai tun yana yin shi kadai sannan ya fuskanci jarabawa na irin abinda Allah ya jarabce shi da shi na rashin haihuwa daga baya samu haihuwar Allah ya ce mishi ya yanka dan da irin abubuwan da suka biyo baya da kaura da yayi tafiya daga Falastinu zuwa kasar Hijazu ya koma yayi kaza yayi kaza Annabi Ibrahim ya fuskanci jarabawa iri daban-daban to balantana kuma Annabi Isa wanda shi sai da ma aka tare gaba ɗaya ma aka zo kashe shi duk gari Allah ya dauke shi zuwa sama kamar da nasoshin Qur'ani da Sunna suka bayyana haka Annabi Nuhu wanda shine ɗaya daga cikin shima ulul azmi min ar-rusuli an ce yayi wa'azi kamar da Qur'ani ya bayyana alfa sanatan illa 50 ama shekara dubu babu shekara 50 yana wa'azi kuma wa'azi yake dare da rana safa da yamma a cikin tarurrukan jama'a shi da mutane ɗaiɗaiwa ni da autu qaumi laylan wa nahara yana kiransu dare da rana yana kiransu kuma inni alantu lahum wa asrartu lahum israra a koye da afili aka ce akan dake shi a dake shi a dauka ma ya ma mutu sai aje kai a wurgar da shi sai ya kwana ya wuni idan sanyi ya buge shi sai ya farka kuma ya ci gaba da wazi kaga irin wannan da suka yi hakuri dukkanin su sai da Allah ya ba su nasara akan al'ummarsu kowa sai da ya wayi gari ya ci nasara akan al'ummarsa wannan ita ce sunnar annabawa manyan su waɗannan kenan da kuma sauran fala yadhunna ahadun annahu yakhlus min al-alami albatta kada wani ya taba tunanin zai samu yanayi wanda zai tsira zai kubuta daga zafi ko radadi ko sutarwa babu wani yanayi da za a samu irin abinda bature muke ce ma bed of roses gadan fulawa a musulunci a ce kai a kwanta a runguma hannu kai ana cin dadi ba zai yi ba Allah bai tsara addini ya zama haka ba bai tsara gidan duniya gidan irin wannan jin dadin ba wa inna ma yatafawatu ahlul alami fil uquli sai dai masu jin radadi da wahala suna da bambanci ta fuskar bambancin hankalinsu kowa da gurgurdan girman hankalin shi yake iya containing ya iya withstanding wannan zafin akwai bala'in idan ya faru to yadda mutane za su iya karbar sa to kowa gurgurdan hankalin shi da aka ga a jumlace mata gaba ɗaya suke da karancin iya containing bala'i a jumlace kalla kaga idan an yi mutuwa da su da yara to su suke fin kowa rudewa sai kuma a samu ɗaiɗaiwar mazaje sai kaga wani namiji shi ma sai dinga yin abinda mata suke har a dinga ci habawa ne kai kamar mace shi ma yayi ta kuka yana ta majina yana ta burgima saboda an yi mutuwa to sai a ga shi ma wannan yanzu ya shiga cikin sahun mata kenan ta fuskar rashin iya wato daukan wahalar ko zafin radadin wannan cutarwa ko wannan bala'i. Haka in ka kalli wato gwagwarmayar rayuwa a tabi'ance Allah ya tsara maza za su iya fuskantar gwagwarmayar rayuwa fiye da mata, saboda Allah ya musu hankali da ya darawa na mata da zai iya jure tashin hankali da fadi tashi da cin riba da faduwa da nasara ko asara da tsoro ko nutsuwa da makamantansu. Allah ya tsara a tabi'ance jinsin na maza ya fi na mata ta wannan fuskar. To haka mutane suna iya wato iya rike wahala da kunci ne kowa gwargwadon hankalinsa. Shi yasa sai zama waɗannan annabawa da manzanni sai Allah ya ba su hankalin da ya fito kowa. Allah ya ba su jajircewar ta fito kowa. Allah ya ba su dakakkiyar zuciyar da ta fito kowa. Idan muka dauki misalin Hawazin, yakin da ya faru na Hawazin, wanda aka yi musulmai kofar rago, suna cikin bacci kai ba su ankara ba, suka ji ana harbin su ta ko ina. Sayyidina Ali da kanshi ce gaba ɗaya watsewa muka yi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai ya nufaci inda kibarin suke fitowa, saboda shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku dawo, ni ne Muhammadu Rasulullah, ku dawo salawatullahi wa salamuhu alaihi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Bukhari wata rana an taba jin wani ƙara a bayan garin Madina, kafin mutane ma su fito su yi kwalala, kawai sai a gan shi ya dawo a guje akan duki, yace kowa ya koma gida, an riga an yi maganin matsala. To haka Allah ya ba su wannan ƙarfin imanin da ƙarfin hankali da hangen nesa wanda za su iya jagorantar mutane. Kuma Allah cikin tsarin sa ya tsara kamar yadda yake ba da labari, wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, game da wannan shugaba ko inna Allah kad ba'atha lakum taluta malika. To Allah sai ya ce sai ya ƙara mishi bastatan, ya ƙara mishi fadi fil ilmi, a wajen ilimin sa wal jism, da ƙarfin jikinsa, saboda waɗannan sifofi ne da ake buƙatar su a wajen shugabanci. Dan mutum ya zama zai iya duk wani abu da yazo na bala'i ko fitina zai iya manage din sa. Fa aqaluhum man ba'a 'alaman mustamirran aziman bi 'alamin munqati'in yasir. Mafi hankalin mutane shine wanda ya sayar da cutarwa wanda take yar kadan za ta kare ta duniya kenan, ya sayo ya bayar da wannan cutarwa, ya sayo ya sayar da cutarwa mai wahala ta har abada ta lahira kenan, ya saida ita ya karbi cutarwa yar kadan ta duniya. Wato wanda ya yi imani ya sha wannan wahala ta farko, daga baya ya samu tamakkuri a duniya kuma ya tsira a lahira, kaga shi cutar wasa ya kadan ce kenan. To idan ya zo sai ya saida waccan mai yawa sai ya karbi wannan yar kadan. To wannan shine mai hankali wanda ya shiga cikin addinin Allah. Wa ashqahum, mafi tsiya a cikin mutane, man ba al'alamal munqati al-yasira, wanda ya saida kadan din nan bil alamil azimil mustamir, ya karbi mai yawa, wanda ya da jin dadin duniya da barna cikin duniya da kafircinta mai karewa, ya yadda da ita ala hisabil akhira, at the expense of na lahira, ya yadda da na duniya. To wannan ya siyo kanshi bala'i, Allah ka tsare mu. Fa in qila kayfa yakhtaru al-aqilu hadha, idan kace to yaya za a yi mai hankali ya zabi wannan, ya za a yi mai hankali yana ganin alheri na har abada ya bashi ya zabi cutarwa ta har abada, ya za a yi mai hankali yana ganin cutarwa yar kankanuwa ya tsallake ta ya zabi cutarwa madimanciya, kila sai a ce da kai alhamilu lahu ala naqdi wasayya, alhamilu lahu ala hadha naqdu wan nasi'a, abinda ya kai shi zuwa ga wannan shine an naqdu, wato abinda za a bashi yanzu ba ni baki in baka manda shine an naqdi. Ana da musa sai ake ce musu annuqud, kudi wanda ake biya da su yanzu, wan nasi'a da kuma jinkiri, wato ya zabi abinda zai gani yanzu yana da shakka akan abinda zai biyo baya na sai an jinkirta, sai an jira, sai an bari an fuskanci jarabawa, sannan an ci nasarar jarabawa, sai an bari an yi addini an wahala, sannan daga bayan an mutu da imani a riski wancan kaga akwai jira kenan akwai nasi'a wannan kuma na kafirci yanzu ne yanzu zaka halasa wa kanka duk abin da ya haramta gare ka yanzu zaka sharholiyarka ka more amma kuma can gaba baka san me zai faru ba wan nafsu mukilatun bi hubbil ajil nan ma sai yayi istishhadi da karin magana ne na larabawa cewa wan nafsu mukilatun yana zuwa da wani lafazi da wan nafsu muliatun bi hubbil ajil ita rai ran dan adam Allah ya sanya mata san gaggawa san abinda yanzu za su samu da Allah yake cewa khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilu khuliqal insanu min ajalin an halicci dan adam ma ajalin shine abinda min take anan tare da gaggawa gaggawa karina ce ta dan adam duk abinda yake so yana son shi yanzu wani lokaci yake hakura ne kawai idan ba yadda ya iya amma so yake yanzu ya nema ya samu yanzu nan ya ga abin da yake so ya ga sakamakon aikinsa kulikal insanu min ajlin Allah ya ce sa'urikum ayati ku ba hankali zan gwada muku ayoyina fala tasta'jilu kada ku yi gaggawa to wannan gaggawa ta dan adam ta dabi'a idan mutum ya shiga addini sai addini ya koya mishi ya yi hakuri kamar yadda Allah ya ce kar ku yi gaggawa to su ko kafirai ba su da wannan tarbiyya da haka sai su ga wannan dadin na yanzu bari kawai su more shi idan suka mori wannan dadin na farko sai ya zama sun yi asarar dadi na karshe sun yi asarar abinda Allah ya tanada wa mu'minai sun yi asarar abinda Allah ya tanada wa wanda suka aiki na kwarai sai suka ki yin imani suka ki yin aiki na kwarai suka anshi wannan al'ajil kalla bal tuhibbuna al'ajila wa tadharuna al'akhirah kuna barin kuna son abu nan kusa kuna barin na lahira kamar yadda Allah ya faɗa gashi yace kalla bal tuhibbuna al'ajila lalle ku kuna son abu nan kusa wa tadharuna al'akhirah kuna yin watsi da na lahira Allah ya sake cewa inna ha'ulai yuhibbuna al'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman saqila lalle waɗannan mutane kafirai yuhibbuna al'ajila suna son mai gaggawa duniya kenan suna son duniya wa yadharuna wara'ahum yawman saqila suna yin watsi da wata rana da take a bayan su watsa da ita baya yawman saqila wata ranan nan mai matukar nauyi wato ranar alkiyama wata take dauke da nauyace na tsayuwa da wahala da kunci da tsoro da bala'i wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba a taba ganin tashin hankali irin alkiyama ba kuma ba za a taba gani ba a bayanta Allah ka sa mu tsira wa hadha yahsul li kulli ahad malai yace wannan yana faruwa ga kowa san gaggawa san yanzu nan amura yana faruwa ga kowa fa innal insana madaniyun bi tabi'i domin Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci dan adam a cikin dabi'a sa ya halicce shi madaniyun abinda ake nufi da madani shine dan adam shine abinda suke ce masa civil wato dan adam halitta ce mai son a yi da shi Allah bai halicce shi ya rayu shi kadai ba dole ya rayu a cikin yan uwansa kuma in zai rayu yana so ya zama rayuwar shi tana kan wani tsari wani salo na burgewa wani salo na more rayuwa wani salo na ya kasance ya sahara rayuwar ya gyara abubuwansa shine dan adam dole a duk inda yake rayuwa zai buƙaci zuwa ga shelter matsuguni inda zai rufe jikinsa zai kare kanshi daga sanyi da zafi da tsoro da cutarwa zai kare kanshi daga ruwan sama da haka yana buƙatar gida yana buƙatar sutura da zai rufe jikinsa yana buƙatar abinci don haka zai yi noma zai yi kiwo zai yi kasuwanci yana buƙatar harkar yau da kullun tsakankanin shi da mutane don haka zai yi makwabta zai yana da ƴan uwa yana da abokan harka yana buƙatar zuriya wanda za su kewaye shi don haka zai yi aure zai haihu duk da dan adam yake a ɗabi'ance yana yin wannan da sauran abubuwan dan adam yake kuma kullum bai gushe ba yana ƙoƙarin duk wata matsala a rayuwar ya gyara ta zama ba matsala ba duk abin da zai kawo mishi matsala zai ƙoƙarin ya kawo mishi ya samu kanshi mafita
shi yasa ake yin hanyoyi ayi kwata inda ruwa zai fita ayi wurin da za a zuba kashi sokawe ayi bola ayi kasuwanni ayi asibitoci duk waɗannan wuraren gyara matsalolin ɗan adam in ka lura misali yanzu kaji ko tumaki su zuba ruwansu da wannan inda sun ci sun sha kawai shikenan ba su tunanin ina ne asibitin ba su da lafiya ina ne kasuwa inda ake saida kaya ina ne wurin biyan bukata da za su je a nan za su yi kashi inda suke ba ruwansu da komai ba ruwansu da kowa sai dai kai da kake da bukata ya zuwa gare su kai wannan tanadin amma su ba su yi wa kansu ba to saboda shi al-insanu madaniyun bi tabi'i na fata mun gane wannan wannan haka Allah ya halicci dan adam labuda lahu an ya'isha ma'an nas dole ne ya rayu tare da mutane social being kenan da ake cewa dole dan adam ya rayu tare da mutane dan adam bai rayuwa shi kadai wan nasu lahum iradatun wa tasawuratun su ko mutane suna da manufofi kuma suna da yadda suke kallon rayuwa fa yatlubuna minhu an yuwafiqahum alaiha kuma mutane su za su buƙace shi dole ya dace da su akan wannan manufofin da tsare-tsaren duk wanda zai rayu a cikin mutane akwai conventions akwai cultures akwai a'raf al'adu taqalid dole ne sai ya bi su ba yadda ya iya dole irin zancen da suke irin harshen da suke magana da shi dole ya magana da shi dole ya ci irin abincin da suke ci dole ya rayu a irin inda suke rayuwa bai yiwa yanzu misali wani ya go kawai ya gida akan titi bai isa ba mutane ba za su yarda ba domin ya saba wa al'adar wurin wata gida idan ka je karkara ko riga inda kuma a can anya da babu hanya kowa na iya yin gidan shayin da ya gada ma sai kaga ko ina ya zama lungu kawai ai akwai ƙauyukan da suke haka ko babu tsarin titina to can kuma al'ada ta yadda da haka baka ganin misali yanzu a Abuja in aka sai maka da fili to a cikin takaddun filin akwai tsarin irin gidan da ake so kai a wajen dole irin shi kawai ya halasta kai in ba shi bane ba a yadda ba to a araf kenan taqalid a araf tun daga harshe abinci tsare-tsare addini duk wanda ya deviating ya ƙi irin yadda mutane suke yi to za a zarge shi za a kyare shi za a yi Allah wadare da shi misali yanzu mu kamar yanzu nan Zaria ko Kano ko Sokoto Hausawa Fulani Nufawa musulmai idan wani a cikin mu yace ba zai musulunci ba ba za a yadda ba ba haka bane da ƴan uwan shi da dangin shi za su ce ba su yadda ba dole sai ya musulunci domin a gurin su musulunci wani bangare ne na al'adarsu idan wata ƴa ta ce ba ta yi aure ba za a ce ba ta isa ba sai ta yi aure saboda aure a wurin waɗannan al'umma wani bangare ne na al'adarsu in yaro yaron ka yace ba zai makaranta ba sai ka kyale shi ka kace to shikenan ba komai ya abin da kaga yafi maka zaka dinga dukan shi ne sai ya je makaranta dole sai ya je islamiya sai ya je hadda sai ya je boko saboda al'ada ka ne mutane suna da wannan tasawura din dole ka bi su idan ka tashi daga nan Najeriya ka tafi wata kasa zaka tarar da nasu al'adun da tasawura din su ya saba wa nan Najeriya dole wancan ma ka bi da yu a can ana kiliya hannun dama ko hagu ba irin nan ba ko ta yiwu a can ana yin kaza ko ba a yin kaza dole ka je ka yi ko ka ƙi idan abinda ake yi dole ka yi abinda ba a yi dole ka bari haka al'adar mutane take haka Allah ya tsara su to har wajen addini kamar yadda muka kwatanta da nan idan ka je wani gari yanzu inda babu musulmai kwata-kwata sai yin addini ya neme ga gare ka za a ce a ba a yadda a yi sallah anan ba nan ba a sallah mutane haka Allah ya tsara su za su nemi ka dace da su akan abin da suke a kai idan baka yadda ba to sai dai ka fita ka bar su ko kuma a yi ta zaman doya da manja to wannan kuma haka yake tun daga ka ɗauka tun daga smallest unit na mutane shine family kenan misali mata da miji da ƴaƴa ko da surukai da sauransu tun daga wannan unit din ake samun irin wannan ko dai kowa ya yadda tsarin da yake a kai ko kuma in wani ya ce bai dama dole a ta rigima to haka in ka zo cikin masallatai dole kowa ya bi liman ko shugaban wajen in ka zo cikin kungiyoyi in ka zo cikin ma'aikatu in ka zo gari gaba daya ko ƙasa ana ƙara fadada dokokin suna ƙara fadi to shi zaka ga duk wanda ya ce ba zai rayu a cikin tsarin da mutane suke akai ba dole a fitina da shi ko a ina ne ko da misali a kasuwa ne to dole akwai farashi akwai doka akwai shugaban kasuwa akwai lokacin buɗe kasuwar da sauransu kowa dole ne ya zama yana complying da waɗannan dokokin ba dole fa zama dokoki akwai su a rubuce ba eh akwai abinda kawai al'ada ne an riga an san shi kuma wanda suke conventional abin nan wato written laws ne an rubuta su saboda ci gaban rayuwa to daga cikin abin da ke jawo fitina kuma ila yau shine wani ya kokarin daukan wani tsari ya kai shi inda ba wurin shi ba kare da turawa suke mana din yanzu sai suke dole sai mun bai irin tsare-tsaren su game da yara game da mata game da ilimi game da kiwon lafiya game da al'adu da abinci suke dole sai mun bi su yanzu misali kace ka dauki irin abincin kasa Hausa kace zaka kai shi kasa Yarbawa kace dole a dinga ci ba zai yiwu ba ba al'adar su bane ko irin sutran Hausawa musulmi yan arewa kace zaka dauka ka kai shi Ingila a birnin London kace dole sai dai a dinga saka irin wannan sutura a can ba zai yiwu ba saboda kowa akwai al'adar da Allah ya halice su akai tilqa'iyan yace a fa in lam yuwafiquhum idan ka kiyarda da mutane akan al'adar su azawhu wa azabu za su cutar da kai za su maka azaba wa in wafaquhum idan ko ka bi su hasala lahul adha wal azabu anan ma zaka fuskanci cutar wadda azaba taratan wani lokaci minhum wa taratan min ghairihim wani lokaci kuma daga wasunsu kaman inda hudinun wa tuqan halla baina qaumin fujjarin zalama kaman da yake da addinin shi da tsoran Allah shi sai je zauna tsakanin fajirai azzalimai wala yatamakkaruna min fujurihim wa zulmihim illa bi muwafaqatihi lahu sai zama ba za su iya kaiwa ga zaluncin su da fajircin su ba sai in ya yarda kai ne shugaba a ma'aikata kuma kai mutumin kirki ana wasu cuwa-cuwoyi a wajen akwai cuwa-cuwa kala daban-daban da ake kana zuwa kawai da sai ka hana to ba za a kyale ka ba a kawo sabon DPO ya zo ya ce bai yarda da irin abu da ake kaza ba bail is free ba a aje mutum 24 hours kaza-kaza dama tsohon lauya ne ko to za su yi maganin ka wani lokaci har asiri sai su maka ko kuma suna da wani babba a can yanzu a maka transfer kai monitan aji na haka baka kane muka ce sai an yi kaza wala mutane ba su yarda ba to za su ce ba su yarda ba aw sukutuhu anhum ko kuma sai in kai shiru fa in wafaqahum idan ya yarda da su aw sakata anhum ko ya shiru salima min sharrihim fil ibtida'i farko za su baka su ci gaba da harkar su amma duk da haka daga baya za su ga cewa duk da haka you are a threat tunda ka ki joining din su kaki kai dai baka hana ayi ba ka zama adaful imani amma idan an zo ana yi ba ruwanka to za a ce wannan yana da wata manufa yana da wata manufa in an je aikin jarabawa bin nan kai ne wakilin neko ka zo ka bari dai ana cuwacuwa kai baka hana ba kai ko baka ce ayi ba aka ce to yalla bai gana ka ce a ni ba zan karba ba to wallahi sai ba za su yarda da kai ba za su ga to wannan a haka ne kuma haka in a ce misali kai wani jami'in tsaro ne suna ta'ansan kudin mutane akan titi kai baka yi wa'azi ba kuma kai baka ce ba ka so ba amma dai an ganka ustaz ko to sai an nemi a ma transfer a wajen duk da haka ka basu suna yi din ba za su kyale ka ba thumma yatasallatuna alaihi bil ihanati wal adha sai su hau kanka da cutarwa da wulakantarwa a dinga cewa kai ka fi kowa tsarki ne wai kai nan ustaz ya ustaz me wa yasa abin da kake a boye haka za ce duk muna burci ne wa yasa abin da suke a boye abdu'afa ma kana ya khafu ibtida'an zai fuskanci cutarwa fiye da wanda yake jin tsoro tun farko law ankara alaihim wa khalafa da a ce ya musu inkari ko kuma ya hana su zaka ji ana cewa duk wannan masu dogon hijaba rabu da su masu gele ne suke faɗan wannan ba munafukai ne waye san abin da suke yi saboda an je gidan biki ta ce ita ba ta yi rawa ba za ta cire hijabin ta ba za ta fita daga gidan bikin ba iyana aka ce ta zo su kuma sun fita gun samari suna ta tadi sai a ce wancan mu za ta nuna ma wai imani munafuka ce fa me bata sani ba za su yi mata cutarwa da damakin musu wa'azin kawai tun farko ya fi ki samu ladan wa'azinki kuma ki samu ladan hakurin cutarwa da suka miki wa in salima minhum in ma ka tsire daga barin su fala budda an yuhana wa yu'aqaba ala yadi ghairihim
idan ma sun rabu da kai to dole dai wani can daban sai ya maka wulakanci kuma sai ka samu ukuba a hannunsa fal hazmu kullul hazmi fil akhd bima qalat aisha ummul mu'minina li muawiya ci dan haka shawara da nake baka ka zama mai kwazo mai himma wajen aiki da abinda aisha radiyallahu anha ta ga muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu an abi aisha ce kamar yadda al-imam tirmidhi ya ruwaito da al-imam al-jawzani yaqub al-jawzani a cikin littafin sa al-jarh wa ta'dil da malam abd ibn humayd a cikin al-muntaqa min hadith abd ibn humayd dukkan su suka ruwaito da isnadi wanda ash-shaykh al-albani ya inganta shi a cikin as-sahiha lamba hadithi na 2300 da lamba 11 cewa aisha radiyallahu anha lokacin da muawiya ya hau khalifanci ta taba rubuta mishi wasiqa tana mishi nasiha to a cikin wasiqa ne take cewa salamun alayka fa inni amma ba'du fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu tace naji manzon Allah yana cewa manilta masaridallahi bi sakhtin nas kafahu Allahu maunatan nas wanda ya nemi yarda Allah koda mutane za su tabar da shi yarda Allah kawai yake nema bai ji shakka ga mutane gaskiya ba bai ji shakka aikata gaskiya ba dan tsoran kada mutane su tabar da shi to sai Allah ya tsare mishi wahalar mutane Allah zai tsare mishi cutarwar mutane wa manilta masaridan nasi bi sakhtillah wanda ko ya nemi yardan mutane alhalin zai yi abin da zai samu tabewa da fushin Allah wa kalahu Allahu ila an-nas sai Allah ya bashi da mutane to kuma idan Allah ya bashi da mutanen ba zai tsira daga bala'in su ba bayan sun gama cin muriyarsa za su wurki da shi bayan sun gama cin amfanin shi ya ba su fatawa wanda ta saba wa gaskiya sun biya bukatun su sai su watsa da shi ba ka yin siyasa suke malamai ba idan sun ganka da farin jini malami wanda kake da jama'a kana da fade aji idan kai magana za ta jawo musu ƙuru'u sai su kokari su lallaba ka su lallaba ka su dura ma ruwan jaluta ka sha da zaran ka sha shikenan sai ka dinga magana a madadin su ka dinga kawo kuma malamin yaso ya faɗi magana ko ce rice ya sai da zai faɗi ta ya san hujja da zai kawo ta halastawa ko ta haramtawa ko ta ittikhadu akhaff darrani ko ta khilaful aula duk wani usul fiqi ya sa abu da zai kawo a sa'ad da ya gamsu da abu idan ya gama kawowa shikenan su biya wannan bukata daga nan su hada ka fada da al'umma sai waye gari ba ka da wannan fada a jin sai su watsi da kai su nemi sabon abokin aiki kuma kaga shine wakalahu ilan nas to da ka tun farko ka tsaya akan gaskiya ka fade ta kai aiki da ita kai hakuri akan abin da zai biyo baya na cutarwa ga duk wanda ya aiki da gaskiya kamar yadda muka ci a darasi da daga cikin darasan da suka gabata zamu saurara anan sai darasi na gaba idan Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.